This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 24.41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Laraba 7 ga watan Oktoba. Yayin da gwamnatin Najeriya ke ɗaukar tsauraran matakan kare dukiyar Najeriya.
Irin matakan da muke ɗauka yanzu haka shi kansa kasaci man Najeriyan ma sai ya zame maka gidali inda za ka je ka samu ka sayar.
To, jihar Kaduna ma ta ce ta bi sahun gwamnatin tarayya wajen tsaida almundahana.
Abinda muka bankaɗo shi ne a kowane shekara akwai kuɗi biliyan ɗaya da miliyan 300 ana rubda ciki da su. A sunan ƴan fansho.
To sai dai ƴan adawa na watsi da ikirarin gwamnatin jihar ta Kaduna.
Na ce maka gyara za a yi koyi da Buhari ne. Buhari bai faɗa da talaka. Ita wannan gwamnati ku ta zo tana faɗa da talakawa ne. Tunda an ce an saci kuɗi, wai ina ne suka ma wai saci kuɗi, wai aka musu mana.
Muna kuma tafa da shirin wasanni a taƙaice. Sannan yau za a kira wayarmu mai lamba 2025 2655. A bayyana ra'ayi game da rahotannin da ke nuna cewa an fara damƙe wasu manya da ake zargi da almundahana waɗanda a baya tamkar ba su taɓo. Yanzu a sha labaran duniya.
Masu haure, assalamu alaikum. Wasu 'yan ƙunar baƙin wake sun kai hari a arewa maso gabashin Najeriya kuma sun kashe mutane 15. Hukumar ba da agajin gaggawa na ƙasar ta ce bom ɗin ya tashi ne a garin Damaturu da ke cikin jihar Yobe. Shirin gani da ido sun ce bom na farko da aka tayar da sanyin safiyan yau an tada shi ne a wani masallaci da yake cike da mutane da suka zo sallah. Sai kuma guda ya tashi ne a wani wurin da ake ginin sabbin gidaje. Ko ba ga waɗanda suka mutu, hawa kuma wasu da yawa sun jikata kuma suna asibiti. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan. Amma dai sanin kowa ne kungiyar Boko Haram ta daɗe a wannan yankin ƙasar, domin koko a ranar Lahadi sai da kungiyar ta ɗauki alhakin kai hari a birnin Abuja fadan gwamnatin ƙasar.
Dubban 'yan fursuna da ke laifin da ke da nasaba da ƙwaya waɗanda ke zaman ɗaurin da aka yi masu a gidajen fursuna daban-daban da ke a nan Amurka za a sake su a ƙarshen wannan watan. Hakan ko zai faru ne da zaran sabuwar dokar masu laifin hulɗa da miyagun ƙwayoyi ta fara aiki. A cikin watan Afrilu na shekarar 2014, gwamnatin ƙasar Amurka ta yanke shawarar sake duba hukuncin waɗanda aka kama da laifin mu'amala da mugan ƙwayoyi. Wannan yana daga cikin yunƙurin da ƙasar ke yi na rage cunkoso a gidajen yari. Dokar za ta fara aiki ga waɗanda ba a riga an yankewa hukunci ba, sannan kuma daga bisani za ta shafi waɗanda aka riga aka yankewa hukunci.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yau ne babban kotun ƙasa Amurka ta fara sauraron muhawara game da yadda ake gudanar da hukuncin kisa a ƙasar. Hukuncin kisa dai ana yin sa ne kashi daban-daban a cikin jihohi 31. Amma su ko jihohi 19 sun ma hana aiwatar da wannan hukuncin ne ɗungurungun. Sai dai ba ɗaya daga cikin shari'o'in da ke gaban babban kotun ya yi daidai da wanda ya hana wannan hukuncin. Sai dai maimakon haka kawai ya samar da alamar tambaya akan yadda wasu jihohi ke gudanar da wannan hukunci na kisa. Daga cikin manya-manyan hukunce-hukunce 6 na farko da ake sa ran kotun ta yi nazari a kai a ciki 'yan watanni kaɗan masu zuwa. Yanzu haka dai kotun ta saurari lauyoyi da suka tafka mahara akan ko za a zartar da hukuncin kisa akan wasu 'yan uwa biyu da suke jiran hukunci don a cikin shekarar 2000 a cikin jihar Arkansas lokacin da suka yi dalilin mutuwar mutane 5. Da farko kotun ta yi watsi da hukuncin kisa akan wannan 'yan uwa biyu. yanzu dai tana nazari ne ko a yankewa kowane hukunci daban-daban. Yanzu a cikin watan Yuni na shekara mai zuwa ne ake sa ranke yanke wannan hukunci idan Allah ya kai mu.
Kungiyar tarayyar Turai ta fara wani aiki na musamman a yankin tekun Mediterranean domin tsaida masu kokarin shigowa da yankin babu sakaida ba. Shirin mai suna da Turanci Operation Sophia ya fara aiki ne yau din nan, kuma zai rika binciken duk wani jirgi ne da bai yadda da shi ba, musamman idan wanda yake tuhumar yana dauke da yanci rani da ke kokarin tsallakawa bisa tekun wato zuwa yankin. A lokutan baya dai shirin ya dukufa ne wajen aikin ceto, amma biyo bayan yadda yanci ranin ke ta kwarara yanzu, musamman daga kasashen Siriya da Iraki da ma wasu kasashen, ya sa shirin tilas ya ke wato ya sake lale domin ko yawan masu kokarin tsallakawa tekun na Mediterranean suna kuma wato suna mutuwa ne a lokacin da suke kokarin kaiwa ga shi wato da shiga wannan yanki na Turai. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, fadar shugaban Najeriya ta ce kasashen waje na ba ta haɗin kai wajen kawo ƙarshen sace-sacen kuɗaɗen Najeriya, kuma har abin ya fara haifar da ɗa mai ido. Daga fadar shugaban Najeriya da ke Abuja ga Umar Faruk Musa.
Shugaban a lokacin da yake ganawa da karɓar takardun ISO na jakadun ƙasashen Ingila da na Switzerland ya nuna irin godiyar Najeriya akan rawar da ƙasashen biyu suka fara takawa domin tabbatar da an yi wa Najeriya adalcin dawa da kuɗaɗen da aka sata a gwamnatin da ta gabata. Ga Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasar a fadar gwamnati, da ƙarin bayani akan ganawar da shugaban ƙasa ya yi da waɗannan jakadun.
Shi sha'anin barnar da aka yi wa Najeriya bangaren gurɓataccen man fetur, a fitar da shi ko da sunan Najeriya, a je a saida a zuba a cikin banki na wasu saboda sun isa ko wasu masu mulki, wato abu ne da aka yi wajen shekaru da ɗan dama ana yin su. Sannan idan ana son kwato kuɗaɗen nan, a dawo mana da su. Bayan ka nemi haɗin kan su kansu kamfanoni na inshora da kamfanoni na tanka-tanka ta mai masu ɗauka da bankuna na ƙasashe daban-daban a duniya, idan ba tare da goyon baya na ɓangaren shugabanci na siyasa a waɗannan ƙasashe ba, buƙatar ka ba za ta samu ba. Amma falalalalu gaba Muhammadu Buhari ya san tarihin abun nan, ya fara ɗaukan matakai irin waɗannan na tuntuɓar hukumomi na siyasa a ƙasashe. Shi yasa ya ɗauki Ingila da ƙasar Switzerland, kuma na tabbatar maka akwai sauran ƙasashe waɗanda yake su kansu nan gaba zai batu irin gudunmuwar da suke baiwa Najeriya.
Amma ba ku da damuwa cewar dawa fa da kuɗaɗe daga ƙasashen waje yana da wahalar gaske saboda tattalin arzikin waɗancan ƙasashen ma zai iya durƙushewa idan duk gaba ɗaya aka fitar da kuɗin nan? Akwai wata hikima ce da kuke tunanin ku yi?
Wato abin zai yiwu. Kamar yadda ka faɗa ɗin yana da wuya. Na farko dai ka san irin matakan da za ka, kamar da na ka faɗa ɗazu. To ai abin da yake gurɓacewa a baya shi ne, yayin da Najeriya ta nuna da gaske take tana so a yi, sai kuma a nuna cewa watakila a shugabannin namu ma sababbin da suke cewa za su karɓo abin da aka sace a baya, watakila in aka zauna da su za a iya tattauna a yi wani ba ni in baka, sai su yi daidaito sai a manta da abu. Amma na tabbatar muka cewa ita gwamnatin Muhammadu Buhari daban take. Kuma yanzu da nake maka magana nan, falallahi alhamdu, ganin irin matakan da muke ɗauka yanzu haka shi kansa kasacin Najeriyan ma sai ya zame maka jidali inda za ka je ka samu ka sayar, saboda duk inda ake zaton cewa abu ne na Najeriya aka ɗauka za su juya maka baya su ce a'a, sun san cewa wani abu zai biyo baya.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a tattauna da nai da shi bayan da shugaban ƙasar ya gana da jakadun ƙasashen Switzerland da Ingila akan fafutukar da ƙasashen uku suke yi domin taimakawa a dawo da kuɗaɗen da aka sace daga ƙasar Najeriya. Umar Faruk Musa, muna Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar. To ita ma gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta ɗago wata babbar munamunar kuɗaɗen fansho, kuma kwanan nan waɗanda suka ci za su amayo. Amma ‘yan adawa na watsi da wannan ikirarin. Daga Kaduna ga Isa Lawal Ikara.
Da yake ƙarin haske game da rahoton bincike akan ‘yan fansho a jihar Kaduna, mai taimakawa gwamnatin jihar Kaduna akan harkokin kafanyar labaru Mr. Samuel Arwan ya ce an gano akalla naira miliyan 1000 da miliyan 300 ake cinyewa a bangaren fansho na boge duk shekara.
Akwai tantancewa na musamman wanda gwamnatin jihar Kaduna ta yi na yan pension a kananan hukumomi da kuma gwamnatin jihar Kaduna. Abinda muka bankado shine kowane shekara akwai kuɗi biliyan 1 da miliyan 300 wanda kowane shekara ana rubda ciki da su a sunan yan pensho. Har wa yau kuma mun gano yan pensho na bogi guda 2,484. A wannan lokacin kuma abinda gwamnatin jiha ke kashe a matsayin allowance na yan pensho miliyan 544,771 da kwabo 967. To idan ka duba sakamakon a yanzu da muke magana adadin yan pensho a jihar Kaduna ya dawo 15,781 sabanin abin da ake da shi a baya. Har wayo akwai cheki na banki a hannunmu yanzu wanda wayannan mutanen suka yi batam bat wanda gaba ɗaya muna da cheki guda 1,404 a hannuwanmu wanda har yanzu muna jiran masu shi su zo wanda har yanzu ba su zo ba.
Yanzu ka kunce akwai cheki na kuɗi na mutane ga kuma wasu abubuwa da kuka gano na wasu daga cikin waɗanda aka ga cewa ba sa nan. Kuna da sunayen mutanen nan, me gwamnati za ta yi?
A yanzu da muke magana majalisar zattarwa ta jihar Kaduna karkashin jagorancin mai girma gwamna Malam Nasir Ahmed Al-Rufai ta riga ta karbi wannan rahoton. Yanzu matsayinta shine nan ba da dadewa ba duk waɗansu jami'an gwamnati wanda suke da hannu cikin wannan dambaruwa za a musu shari'a. Mutanen jihar Kaduna za su fahimci su wane ne.
To sai dai fa ƴan jam'iyyar adawa ta PDP na ganin gwamnatin jihar Kaduna ta faye surutu ba tare da tayi wani aikin a zo a gani ba. Alhaji Abdullahi Bizar Baradana na cikin ƴan jam'iyyar PDP din jihar Kaduna da ya daga kara.
Wannan bincike da gwamnatin jihar Kaduna take, wannan sunan shi labari na teburin mai shayi, sun ce wai an gano naira biliyan na ma'aikatan fansho. Wannan an ce din yayawa. Wannan gwamnati gaskiya ta faye surutu kamar gidan radio. Yau watan wannan gwamnati hudu fa da kwana 8 ba kadama da aikin 1,000 ba.
Amma ai binciken na ƙara zamo kudaden da ake haɗi da yau a baya don ai aikin da su ne.
Na ga ya ma yau wata hudu da kwana 8 ba aikin 1,000 a jihar Kaduna. Wannan wani irin
da ilimin da ake bawa kyauta fa?
Ilimi da ake bawa kyauta ba mu ji magana da ake mata chok ba. Gwamnati ba haka ake tafiyar da gwamnati ba, su sun saba harkar waya ne. Yanzu ga sarakuna ba albashi, ma'aikatan gwamnati ba albashi, ƴan kasuwa sun shiga cikin wahala, ƴan jam'iyyar ma wahala suke sha, almajirai wahala.
Hanya gyara dai ake bi.
A'a, na ce maka gyara za a yi koyi da Buhari ne. Buhari bai faɗa da talaka, ita wannan gwamnati ko ta zo tana faɗa da talakawa ne. Tunda an ce an saci kuɗi, wai ina wani suka ma wai saci kuɗin, wai a kawo su mana. Duk ƴan jam'iyyar PDP nan babu wanda ya bar Najeriya, har yanzu suna nan da a Kaduna suna harkokinsu. Ya kamata a fito a gaya al'umma jihar Kaduna gaskiya a daina yaudaransu. Wata huɗu ba aiki ko na 1,000 sai rushe-rushe kawai.
Isa Lawadi Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Gaida ɗan mutan Ikara. To an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku game da rahotannin da ke nuna cewa an fara binciken waɗanda a baya suka fi ƙarfin a bincike su a Najeriya. Amma kafin nan ga sahabu.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Wato kamar yadda muku gaya muku, wato maudu'in yau shine kama wasu manya da ake yi waɗanda a baya can suka fi ƙarfin a kama su, waɗanda ga dukkanin alamu yanzu kiɗa yawa. To bari mu je mu jihar Niger, wake kallayi. To muna sauraron ka.
Eh, a ra'ayina gaskiya wannan abu ya kyau kwarai da gaske.
saboda me
kuma muna yi miki fatan alheri
kuna mawa fatan alheri mawa ne
shi shugaban kasa dangane da binciken da ake yi ba eh muna yi miki fata alheri Allah ubangiji ya taimake shi
to kana ganin a menene amfanin binciken
eh amfanin shine ai za a wato kudaden da suka yi sata a dawo mana da su ai mana ai
to mun gode da bayaninka bari mu je Kaduna wake kalaye a Kaduna to da alamar dai layin mallan na Kaduna ya katse to kamar yadda muka gaya muku so muke mu ji ra'ayinku game da kame da ake a Najeriya na babu sani ba sabo kamar yadda rahotanni ke nunawa to har yanzu dai to bari mu je mu Maiduguri wake kallai a Maiduguri
Umaru ne daga Maiduguri
to Mallam Umaru muna jin ka
yau anace ba abinda yanzu yake faruwa din nan yana da kyau sosai ma wallahi mun gode ma Buhari dan ba Buhari ba duk sauran cin hanci da rashawa ya adabe su
to ya kake me wanda tabbaci kake da shi cewa wannan karan duk wanda ya ci lalle zai amaye din
insha Allah zai dan Buhari tun lokacin da yana so jama'a na jin sauran shi to tun da madan azalamin sun yi yawa shi yasa an kiya bashi mulkin matunda duka lokacin ma azaben da ake ma shine yake ci ana ana amma yanzu da Allah ya kwace ya bashi to dole ne sai an ci kan yansu
to kale wasule mun gode amma karka saki wannan ba bari mu je Katsina wake kalayi a Katsina
suna na ba da tadumar biyu jika daga nan jihar Katsina
to muna saurare
yawa aje dai mu gaskiya mu wannan godiya za mu yi wa dukkanin kasashen duniya baki daya da kuma gwamnatin jihar Muhammadu Buhari koko ya ce ya soki jihar shi Muhammadu Buhari dan kuma jihar Katsina mu Allah kare ce maka musu saboda binciken da ake yi har ma kuma an kai ga kama wanda ake zargi a cikin wannan da hannu dumudun a cikin madarar su Dijani Alsama da shi Hadi Ibrahim
so kana ganin me wannan zai haddasa
na'am
me wannan zai haifar
Hadi Ibrahim wannan zai haifar abin da zai haifar illa ɗaya mai ido saboda idan aka daga inda aka kama su aka bincike su aka gano cewa suna da hannu aka kwato kudaden su aka kudaden da suka sata aka dawo wa kasa ga aiki za a yi ma kuɗa za a yi ba kasa da kudaden da aka san so kaga wannan ɗan kasa za su ci ribar abin talakawa wanda abin ya shafa alƙwara daga can baya kenan wannan Ibrahim
to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka bari mu je mu Sokoto birnin Shehu wake kallai
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da Abdul Rashid Taylor cikin garin Magaji kuma shi cikin jami'ar talaka na Tata Local Gamma.
To muna saurare.
A hakikanin gaskiya wannan binciken da ake yi mu muna ganin kamar misali aiwa saiki da yake shi shugaban kasa yana da karfin gwiwa nawa ka saiki amma gaskiya da yake kudaden suna a kasashen da ake ganin za a kwato muna ganin wa'azin kamar shina da sarkakiya ko da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ne wanda muke ganin shina iya komai amma dai kasashen waje su ƙara bashi haɗin kai
to Allah ya sa sun ji kuma za su bashi haɗin kan bari mu je mu Niger wake kan layi a jamhuriyar Niger to da alamar layin malamin ya katse to kamar yadda muka ce maudu'in shine ya kuke ganin to ga kira daga Abuja wake kan layi a Abuja
Alhassan Muhammad Shaibu ne kwankwason Kanawa a Abuja
to kwankwason Kanawa a Abuja muna jinka
to gaskiya yanda nake ganin wannan kame da ake a Najeriya yanda zai tallafawa wannan kasa ta mu sakamakon yanda kasashen duniya suka ba shugaban kasa Muhammadu Buhari haɗin kai shi yasa idan ka lura da yanayin waɗanda suka kwashi kudin Najeriya kaman ba za su tafi ba a da amma kuma yanzu gashi sun tafi sakamakon an yi kokari yanda za a yi a yaki abin, saboda haka muna fatan cewa duk wanda ya ci kudin Najeriya a kama shi ya dawo mana da kudadenmu, tunda aiki ne ga gwamnati kuma gwamnati ta biya shi haƙƙin sa ya kwashi kudin ƴan ƙasa. Muna goyen bayan binciken da shugaban ƙasa yake, Allah ya taimake shi. Rediyo sai an ji muku.
To kana ganin kenan wannan abin zai kawo ci gaba, za a yi amfani da kudin wajen wato ciyar da ƙasar gaba? To kamar dai layin ka ya katse, bari mu je mu kebi. Kebi, wake kan layi a Kebi?
Ya Alhaji Usman ne daga birnin Kebi.
To muna saurare.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wa alaikum gida.
Lafiya kalau. Muna jin ka.
To muna fatar dai Allah ya sa sai an wanda za a shi kudaden a wurin su a ciyar da ƙasa gaba da talaka an ƙasa shi ne watanmu.
To mun gode sosai malam na Kebu, bari mu je mu Maiduguri. Wake kan layi a Maiduguri?
Sadiq Ali Agoshawi daga Maiduguri.
To malam Sadiq, muna jinka.
Gaskiya wannan binciken da aka yi din nan ko ba komai zai hana masu samartakan bera nan gaba, ko da ma Baba Buhari ya sauka kan mulki, kafin a sake samartakan beran nan zai dan tsoki lokaci. Saboda haka wannan zai kawo martaba wa Najeriya idan duniya da kuma al'umman Najeriya gaba daya.
To mun gode sosai da ra'ayin kowannen ku, kuma muna fata a nan gaba ma za ku kawo gudummawa. Mun gode. Yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Tsohon dan wasan baya na Ghana Blasters Samuel Osaikufo ya tabbatar da aikin da aka bashi na shugabantar kungiyar kwallon kafa ta Kumasi Asante Kotoko, kuma ya sha alwashin maido wa Kotoko darajar ta. Samuel Osaikufo, wanda a halin yanzu dan kasuwa ne kuma tsohon shahararren dan wasa ne na ƙasar Turai, yayi aiki a matsayin mamba na hukumar zantarwa na Kumasi Asante Kotoko, amma dai yanzu shine wuka shine nama. Daraktar sadarwa na hukumar kwallon kafa wato GFA Ibrahim Sani Dara ya ce ƴan wasan Ghana Black Stars dai suna shan fama wurin neman visa na ƙasar Amurka, kuma hakan ne ya sa ake samun jinkiri wurin fitowar sunayen ƴan wasan da za su yi wasan zumunci da ƙasar Canada a nan Amurka. A yau ne Black Stars dai za ta fara tattara ƴan wasan ta wuri ɗaya don yin wasan zumunci na ƙasa da ƙasa da ƙasar Canada 13 ga wannan watan Oktoba. Daraktar sadarwa na GFA Ibrahim Sani Dara ya ce coach ɗin Ghana Black Stars dai na huskantar ƙalubale wurin fidda sunayen ƴan wasan nashi, dangane da rauni da wasu ƴan wasan suke fama da shi, da kuma matsala na samun izinin shigan ƙasar Amurka da wasu ƴan wasan ke ciki. A can Najeriya kuwa Super Eagles na huskantar irin wannan matsala ta rashin samun visa kan lokaci, wanda ya sanadiyar rashin tashin kungiyar ta Super Eagles zuwa ƙasar Belgium a ranar Lahadi kamar yadda aka tsara, don yin wasan zumunta guda biyu da ƙasar DR Congo da kuma Kamaru. Har yau dai akwai fasfuna na ƴan wasan a ofishin jakadancin ƙasar Belgium dake Abuja. Jami'in kula da tsarin aiki na Super Eagles Enebi Acho shine ya tabbatar da wannan labari, inda yake cewa ofishin jakadancin Belgium din ya buƙaci ƙarin wasu takardu na ƴan wasan. Ya ce da abubuwa suke tafiya dai, kungiyar ta Super Eagles za ta tashi ne zuwa birnin Frankfurt ta Germany a ranar Litinin, sa'annan ta isa Belgium a ranar Talata. Chumun Jum ya ce kwamitin da'a na FIFA na bincikensa, wanda haka da ya zama tamkar zagon ƙasa ake yi masa kan takarar da yake yi. Chumun Jum yana daga cikin masu yin takarar kujerar shugabantar FIFA domin ya maye gurbin Sepp Blatter a zaben da za a yi cikin watan Fabrairu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi Allah wadai da fashewar bama-baman da suka faru ranar Rabi ga wannan watan da muke ciki a yankin Nanya da Kuje a Abuja babban birnin Najeriya, da kuma kunar bakin wake da hare-haren da 'yan ta'adda a birnin Maiduguri da jihar Adamawa suka kai a ranar 1 ga wannan watan. Amurka na miƙa gaisuwarta ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma tausaya ma waɗanda suka jikata. Wannan mamuna raika aika na nuna cewar babu wani abin da 'yan ta'adda za su daina domin kai hari ko musgunawa jama'ar da ba su ji ba su gani ba. A takaice, bullowar annobar Boko Haram ta yi sanadiyar mutuwar dubban jama'a da kuma raba miliyoyi da gidajensu. Domin taimaka ma kasashen da suke fuskantar barazanar kungiyar Boko Haram, kwana-kwanan nan shugaba Barack Obama ya ba sakataren harkokin wajen Amurka umarnin shirya yadda za a yi amfani da kuɗi har dala Amurka miliyan 45 akan kayan ƙarfafa ayyukan tsaro da kuma ilmantarwa da horar da jami'an tsaro na sojoji domin taimaka ma kasashen Benin da Kamaru da Chadi da Niger da kuma Najeriya murƙushe kungiyar Boko Haram. Wannan zai ba sakataren damar ba da umarnin samar da taimakon jirage da kuma sauran abubuwa makamantansu tare da taimaka ma kasashe da ke kusa da tafkin Chadi jigilar sojoji da kuma kayan aiki zuwa iyakokin kasashen inda ƴan ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da kaddamar da harhare akan fararen hula. Taimakon da aka tsara akan horaswa da samar da kayan aiki hadi da wasu sauran abubuwa makamantansu da Amurka za ta tanada a wajen amfani da wasu hukumomi. Amurka za ta kuma ci gaba da samar da shawarwari da kuma rarraba bayanai tare da kawayenta da ke yankin domin yaki da kungiyar Boko Haram da kuma taimakon waɗanda abin ya shafa da kuma murƙushe shirye-shiryen ta'addanci a yankin. Tun daga shekarar 2009, kungiyar Boko Haram ta hallaka sama da mutane 10,000 da hargitsa al'ummomi da dama da kuma sa matakar damuwa ga jama'ar da lamarin ya shafa a sanadiyar tashe-tashen hankulan da kungiyar ke haifarwa. Har-haren kan mai uwa da wabi da kungiyar Boko Haram ke kaiwa ya yi sanadiyar raba mutane sama da miliyan 2 da gidajensu da kuma sa sama da mutane 20,000 gudun hijira a yankin tafkin Chadi. Murƙushe kungiyar Boko Haram na buƙatar haɗin kai ƙwarai da gaske da kuma la'akari da ƴancin bil'adama haɗi da samar da cigaba da kuma shugabancin da zai samar da matakan tsaro ingantattu da taimakon da fararen hula za su iya ba sojoji domin ƙoƙarin da suke yi na ƙoƙarin samun nasara. Amurka da kawayenta waɗanda ke yankin waɗanda ke yaƙi domin kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram sun tsaya tsayin daka domin murƙushe kungiyar da ayyukanta da suke barazana ga rayukan jama'a da hana jama'a samun moriyar ilimi da kiwon lafiya da bunƙasa tattalin arziki. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Kungiyar likitocin nan da aya ke taimakawa mai dan karamin karfi da ake kira Turanci Doctors Without Borders sun buƙaci a samar da wani kwamiti mai zaman kansa da zai gudanar da bincike na sadidan a ƙarƙashin yarjejeniyar nan na taron Geneva wanda zai duba harin da sojojin Amurka suka kai a Afghanistan wanda ya shafi asibitin da suke da shi a Kunduz. Shugaban kungiyar John Liu ta ce ba ta tsammani za a iya yin bris da wannan harin wanda ya kashe mutane da ke aiki a wannan asibiti hadi da marasa lafiya. Shugaban likitocin ta ce wannan lamari ya wuce batun kuskure domin yana kusa da aikin ganganci. Wasu ƴan kunar bakin wake sun kai hari a arewa maso gabashin Najeriya kuma sun kashe mutane 15. Hukumar ba da agajin gaggawa na ƙasar ta ce bom ɗin ya tashi ne a garin Damaturu da ke cikin jihar Yobe. Shaidun gani da ido sun ce bom na farko ya tashi ne a da sanyin safiyan yau an tada shi ne kuma a wani masallaci da yake cike da mutane da suka zo sallah sai kuma guda tashi a wani wurin da ake ginin sabbin gidaje. Dubban ƴan hursun da laifin da ke da nasaba da kwaya waɗanda ke zaman ɗauri aka yi musu a gidajen hursuna daban-daban da ke nan Amurka za a sake su a cikin ƙarshen wannan watan idan Allah ya kai mu. Hakan ko zai faru ne da zaran sabon dokan masu laifin hulɗa da miyagun ƙwayoyi ya fara aiki.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatarwa da Julie Lesses Christian wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Malam Zubair ni naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.